بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين dan uwana musulmi da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka masallacin gidan marigayi shehin musulunci fadilatu shekhi doctor shekh alhassan sa'id a nan birnin jos Allah ubangiji ya masa rahama ya haskaka makwancinsa ya kyautata namu ƙarshen ina mana gaba daya gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wace ce ya kamata ta zama uwar ƴaƴanka wannan shine bauduin da aka ce in yi magana akai na sa masa suna da larabci man takunu umma waladikal muhtara wa ya kamata ka zaba a matsayin ta zama uwa ga ƴaƴanka gabar zance ta farko ita ce irin yadda kake irin haka Allah yake maka mu'amala ba za ka matsa akan kana so ka samu mace ta gari ta haifa maka ƴaƴa na gari ba sai kai ka zama na gari baga ganin da Sheikh Ibrahim yayi a yanzu dangane da mutumin da zai zabi aboki na gari ai baka zaban aboki na gari sai ka zama na gari duk yadda kake so kai abota da nagari nagari ba zai dai abota da kai ba sai ya ga kai ka zama irin sa doka ba za ka samu mace ta gari ba sai ka fara kokarin zama nagari wannan shine gaba ta farko kar ka dauka zaka iya wayo ka fanta ma kai tsiyar ka yadda ka so kai yadda ka ga dama kuma ka ce Allah zai baka mata irin wanda kake so ba a haka kai yadda Allah yake so sai Allah ya baka abin da kake so amma duk wanda yayi abin da yake so to ba zai samu abin da yake so ba haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana wato tsari ne na Allah madaukakin sarki sunnar sa kenan Allah ta karkalat min qabl mutane Allah yana jera su ne gurgudun yadda suke maza da mata iri dai innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat har zuwa wadhakirin Allah kaseeran wadhakirat maza goma mata goma ba a daukan maza tara kuma a ce mata goma dole maza goma iri daya da matan su iri daya al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ba yadda za a yi Allah ya sa al khabithatu kuma su zama lit tayyibin ba zai taba yiwa ba daka in kana so ka samu mace ta gari kai kokarin zama na gari kai sannan in kana so ka samar da zuriya ta gari to ka fara tun daga sama kai ka zama na gari matar ka ta gari sai ku haifi zuriya ta gari inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd allah ya albarkaci iyalan annabi adam ya fifita su ya albarkaci iyalan annabi nuh ya fifita su ya albarkaci iyalan annabi ibrahim ya fifita su haka yi wa iyalan imran sai Allah ce zurriyatan ba'daha min ba'd tun daga cancen din ne yayi kyau sai ya zama daga sama zuwa ƙasa duka yana da kyau haka Allah yake yi mummuna tana haifar da mummuna kyakkyawa tana fitar da kyakkyawa doka ba a yi wa Allah wayo ta hanyar da kai zaka baci kuma ka so Allah ya baka kyakkyawa idan kana so ka samar da nagari to dole sai ka hai sai kai kokarin samun mace ta gari bayan kai ka zama nagari duk yadda ka zama nagari idan ka auro gurbatacciyar mace to za ta iya bata maka sai ya zama ba za ka samar da zuriya ta gari ba ana so kai iya kokarin ka tun daga kan tunani har zuwa lokacin da soyayya za ta darsu a zuciyarka har zuwa lokacin da zaka fara gogormayar nema har zuwa lokacin da za a yi aure ya zama tun daga kan tunaninka akan matarkinki. Ɗaya daga cikin dabara da mutum zai yi wa kansa wajen gina gaba shine ka sa tunaninka da abin da ke burge ka ya zama mata nagari su suke burge ka. Idan kana da wani quality wanda kake so a rayuwarka, daga cikin qualities din da ake neman mace ko a tsota domin su, ka sa addini ya zama shine primary daga cikin bukatunka, sannan sauran sai su biyo baya. Amma idan ka sa waɗansu bukatu na duniya suka zama su ne primary, sauran sai zama shine secondary ko ma tertiary na addini, to za ka yi asarar da ba za ka yi kuka da kowa ba sai da kanka. Kuma ba dole ba ne a lokacin da kake soyayyar ka yi kukan, ko a lokacin da kake auren ka yi kukan, ta yiwu sai can gaba kukan ya zo maka, kuma lokacin zai zama wala tahina manas, lokacin da kuka ba zai maka amfani ba. Mutane da yawa sukan samu matsala a ƴaƴansu, ƴaƴansu zama musu alaƙaƙai. Mutum ya riƙa da na sanin yaya aka yi ya haifi wani, gashi ya riga ya makara wani, ya riga ya zama wani, bai isa ya mai da shi ciki ba, kuma bai isa ma ya raba shi da duniyar ba, yaron ya zama masa barazana a rayuwarsa. Me yasa? Awalan ma asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Kai ka jawo kanka tun a baya, lokacin da ya kamata ka canza baka canza ba, yanzu kuma ba za ka iya canzawa ba. Mutum zai haifi yaro ya zama dan kwaya, ka ga yana da na sanin haikuwar wannan yaron. Mutum zai haifi mace ta zamo bala'in da ta zamo masa alaƙaƙai, inda baya so a rinka jingina wannan yarinyar da shi. In ya tashi kuka sai ya rinka kuka akan uwar ce ta sakaltata. Wa ya kawo uwar da ta sakaltata? Sannan da ka kawo ta kaga cewa ba za ta iya ba, me yasa ka mata cikin da ta haifi ɗar? Gara ka rabu da mace kwata-kwata bayan ka auro ta, akan ka barta ta haifa maka yarinyar da za ta zamo maka alaƙaƙai a duniya. To ko idan har ka san wannan mata ta yi ka rabu da ita akan munanan qualities ɗinta, gara tun farko baka neme ta ba. In ko ka san wannan, in ka neme ta ka yi asara, to tun farko ma da kar ka fara son irinsu. To tun a yanzu ya kamata ka yi setting wa kanka objective akan wata irin mace ce ya kamata ka ji kana so. Duk mutum mai jari in ya samu kuɗi yana so ya fara kasuwanci, za ga yana zama wato very careful, very cautious akan ta ina zai sa kuɗinsa don kar ya yi asara. Yanzu don Allah da kuɗi da mutum, wanne ya fi daraja a wurinka? Ya kamata mutum ya zama tun a farko kafin ya yi aure ya tsaya ya rinka bin diddigi akan duk matar da za ka aura, ya zama sai ka yi tan kaɗe da rairaya sosai. Ba kawai kowace irin galahanga za ka iya aura ba, saboda aure yana da girman da ta hanyarsa ne ake iya sama wa duniya waɗansu sabbin citizens. To yanzu ka kawo wa duniya mutumin da zai zamo mata masifa, ai kai kanka ka san za ka zargi kanka akan baka kyauta wa duniya ba, ballantana kai kanka. Don haka dole ne duk mutumin da zai yi aure ya tsaya ya dubi wacce irin mace zai aura. In kana so ka zaɓa wa ƴaƴanka matar da ta dace a harkar lahira da harkar duniya, to ka zaɓi macen da take da abubuwa guda biyar. Abu na farko addini, shine ta zama mutadayyina. Abu na biyu shine alkhuluq, shine ta zama saliha. Abu na uku shine ta zama aqila, mai hankali, mai iya tunani, mai kwakwalwa, mai amfani da kwakwalwar tata. Abu na hudu shine ta zama murabbiya, wadda za ta iya tarbiya ne, ba wadda za ta iya tarbiyar kanta ita kanta ba, zata kuma iya tarbiya wa wani. Sana abu na biyar shine ta zama wadudun walud, wadda ta san tsadar soyayya kuma zata iya samar da yaron da ake nema. Waɗannan sifofi guda biyar idan ka same su, to ina baka tabbacin lamunin cewa zaka samu yaro nagari fiye da kai kanka in Allah ya yarda. Saboda zai yi wahala a ce waɗannan abubuwa irin su babanka yayi amfani da su kafin ya same ka, to kai yanzu in kai amfani da su zaka samar da yaron da yafi ka komin nagartarka in Allah ya yarda. Abu na farko shine ta zama zata din, ta zama mai addini. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira cewa mutane suna son mata su aure su saboda abubuwa guda huɗu ne. Duk wanda yake son mace zaka samu dalilin son ta ya koma ɗaya daga cikin waɗannan, koda ba don shi bane, bai ciki to zaka samu yana da alaka da waɗannan. Mutane suna auren mace saboda kyanta, shine na farko. Mutane suna auren mace saboda dukiyarta. Mutane suna auren mace saboda yanayinta, li hasabiha, hasabiha ba shine danginta ba, shine yanayinta, ma hasabuha, yaya take ita. Sannan abu na ƙarshe shine ga addininta. Wanda ake aurenta saboda kyau shine galibin mutane, shine da physical structure, yana son mai kaza mai kaza, nan da faɗi, nan ya tsuke, nan ya kumbura, nan ya fito, nan ya koma, shine abinda mutum yake dubawa. Sai kala da launi da haske da kyalli da sauransu, waɗannan abubuwa ne na zahiri. Abu na biyu shine galibin mutane abinda ke jan su shine a ce tana da kuɗi, ko kuɗinta, ko kuɗin iyayenta, ko kuɗin da mijinta ya mutu ya bari. Abu na uku wanda ke sa mutane su aura shine yanayin mace. Yanayinta shine me take da shi ita kanta, tana da ilimi, tana da dangantaka, tana da popularity, tana tashe a zamaninsu. Ana fahimta? A matar sawa a gaban mota ce, ka san akwai wanda za a sa ta a gaban mota ba wai don kyanta bane, tana da aji a matsayin yar birni ce. Wannan shine alhasab, shine ita yaya take. Sauran abubuwan da ake faɗa baiwa ce da za ta iya samu, ba dole sai ita ta nema ba, amma hasab ita da kanta ce ta samar wa kanta wannan abu, shine hasab. To sai kuma saboda addini, to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fadfar bi dhati dini taribat yadak, kai kokarin neman ma'abociyar addini hannunka ya taba kasa. Wasu malamai suka ce wannan taribat yadak Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akan akasi ne, kamar yadda ake karin magana ne, ka ce ka wane ya sha kwana, mai ma dan wane ya sha kwana, ashe duk kun gane, amma kwana ya sha da gaske, ka san bai sha kwana ba, na ja layi tsakanina da wane, ka ja din ne da gaske, layi ka ja, me ka yi, ka yanke alaka tsakaninka da shi. Wannan shine taribat yadak, hannunka zai taba kasa, yana nufi za ka yi babbar riba. Wasu kuma suka ce taribat yadaka ala aksihi, ba nan sa taribat yadaka idha lam ta'khudh, ko kuma idha lam tanfar bi dhati din, idan baka dauki ma'abociyar addini ba hannunka zai taba kasa, za ka yi mummunar asara. Yanzu dai kun fahimci wannan. A takaice kawai abinda zan tambaya a nan shine, ka ga mace kai kana son kyakkyawa, wannan hadisin ya nuna kar a auri kyakkyawa sai mai addini? Ka ga mace tana da jari kana son mai kuɗi, wannan hadisin ya nuna kar ka auri mai kuɗi sai mai addini? Ka ga mace tana da aji li hasabiha, wannan hadisi ya hana ka auren mace babbar yarinya saboda dalilin addini? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ka ba, ya ce maka ne fadfar bi dhati din, amma bai hana ka waɗancan ba. idan ka ga mace kai kana so yanzu bisa ga wannan hadisi da na faɗa kana so kai aure farkon abin da zaka fara nema a jikin mace ko a cikin qualities inta don ka aura in dai kun gane karatun nan shine kai kana son kyakkyawa bari mu dauki wannan misali kuma amma kana son mai addini a kyakkyawar in ka zo bincika wanne zaka fara dubawa zaka fara bincike akan addinin ta ko zaka fara bincike akan kyanta kyan zaka fara dubawa kaga ya maka kafin ka zo addini ko zaka fara duba addini in ka ga ya maka kafin ka dubi kyau wanne ake fara dubawa
shi zai fara kai kima
ashe kun gane karatu kyan ya kamata ka fara dubawa kafin addini ba addini zaka fara dubawa ba in ka gane fikihu idan ka fara duba addini sai ka samu tace tana da addini ga karatun alqur'ani ga muryan kalilul husadi karshen qur'ani kenan ga kuma abinna amma sai ka zo ka gabata da kyau zaka aura in ka fasa shawarar waye shawarar manzon Allah ka fasa kuma yanzu a ce wannan candidate din manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ya ce fazfar biha sai kai watsi da ita kai watsi da shawarar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka fara neman nakan kai kyau kake so sai ka duba kaga kyakkyawa ce to kar ka fara so sai ka fara binciken addini in ka bincika sai kaga tana da addini sai ka zaba sai ya zama ka ci naka kuma ka ci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga ta ci naka amma sai kaga ta fadi a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai watsi da ita watsi da ra'ayin wakai ra'ayin kanka saboda kun gane karatun ba kai za ku fara duba ku duba me a kai ba idan kai kokarin binciken mace ka samu mace mai addini to bari ga muku ribar da zaka samu ribar da zaka samu ita ce irin ribar da gidajen annabawa mafiya daraja suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim yace kamala minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa'i illa asiyatum ra'atu fir'aun wa maryamu bintu imran wa fadlu aisha ala sa'iri nisa' ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am wannan hadisi muttafaqun alayhi a riwayar imam at-tirmidhi ita kuma daga Anas dan Malik wancan abu Musa al-Ash'ari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hasbuka min nisa'il alamina daga cikin matan duniya gaba daya baka da kamar sai ya jero sai ya ce maryamu bintu imran wa khadijatu bintu khuwailid wa fatimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asiyatu imra'atu fir'aun yace duk duniya ba kamar mata guda hudu mace ta farko ita ce maryamu mahaifiyar annabi isa alaihi wassalam mace ta biyu ita ce khadijatu bintu khuwailid uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ta uku ita ce fatimatu bintu muhammad babba yar babba Allah ya kare yarda gare ta sannan mace ta hudu ita ce asiyatu imra'atu fir'aun matar fir'auna asiya waɗannan mata guda hudu manzon Allah ya ce ba a taba yin mace irin su ba mace ta farko ita ce maryamu bintu imran maryam bintu imran me ya daukaka ta a wurin Allah addini darajar ta ta sa daukakar ta ta addini sai ta shafi kanta sai ta haifi yaron da yake daya daga cikin mafiya albarkar abinda Allah ya taba halitta a duniya shine Isa dan Maryam Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu wa ruhuhu alqaha ila Maryam mace ta biyu ita ce asiyatu matar fir'auna imaninta da tsoron Allahnta sai ya shafi annabi Musa alaihi salam wanda ya girma a ƙarƙashin ta a gidanta. Duk da ba ita ta haife shi ba, amma nagartarta sai ta yi tasiri akan tarbiyarsa. Domin a gidan Fir'auna ya girma, amma ba a hannun Fir'auna ba, a hannun ita wannan matar. Sannan mace ta uku ita ce Khadijatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijatu bintu Khuwailid, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayin an faɗe ta, kaga ta ƙuru gus magana ta ƙare wajen nagarta. Ita ta haifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴaƴansa guda shidda, wanda daga ciki har da Fatimatu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa ta daga ciki. Ita ce Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ita kuma ta haifi Al-Hasanai, Al-Hasan da Al-Husayn. Ka san wane ne Al-Hasan da Al-Husayn? Albarkar darajarta da matsayinta da addininta shi suka gada, ba kawai sun yi gadon gida ba ne. Gadon gida zalla, wanda ba albarka, ba a gadonsa, ba a gadonsa sai in mutum ya zama shi yana da albarkar. Kawai don gidanku gidan wane, ba ya sa ya zama mutum yana da nagarta ko albarka, sai in masu albarka ne suka haife shi. Ba abin da ke kawo albarka kuwa kamar tsoron Allah. Wannan Al-Hasan din ɗa gareta, yana yaro ɗan shekara shida, saboda babban abin da ya gada a gidansu da gidan kakansa shine tsoron Allah. Kakansa ya ce ana atqakum lillahi wa akhshakum lahu, duk duniya ba wanda ya fi ni tsoron Allah. To wannan abin ƴarsa ta gada, kuma jikan ma ya gada. Tun yana ɗan shekara shidda, mahaifiyarsa tana girki, ta sa wuta, ta sa itace, tana girki, sai ta ganshi a gefe yana kuka. Ta ce ma yubki, me yasa kake kuka kuma ɗan yaro? Yunwa, kishin ruwa? Ya ce ya ba ko ɗaya. Ta ce me ya faru? Ya ce na ga kina kunna wuta ne. Ta ce me a cikin wuta? Ya ce gani na yi, sai ki kawo manya-manyan gumagumai, in za ki kunna sai kika sa ƴan ƙananan a ƙasa, sannan sai ki kawo manyan sai ki ɗora a sama. Shi yasa nake jin tsoron karfan an je lahira, mu ƴan ƙanana Allah ya fara samu kafin ya kawo manya ya ɗora. Ɗan shekara nawa?
Shida.
A ina ya gaji wannan? In ɗan shekara shida ya fara haka, ran da ya kai shekara 60 an ƙara zero a kai, me zai zamo? Don haka nagarta tun daga farko ake fara ta. Wannan shine amfanin samo mace mai addini. Don haka ka yi ƙoƙari ya zama duk qualities ɗin da kake so ba a hana ka ba, amma quality da zai zama primary a wurinka shine ya zama tana da addini. Wace ce mai addini? Ita ce wadda take kula da farilai. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Tana wasa da sallah, ba ta son karatun addini, ba ta son magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ta son kallo ko sauraron wa'azi, ba ta. To wannan ita ce wadda ba ta da alaka da addini, ka rabu da ita. Allah madaukakin sarki yana son ya ga gida ya tashi akan addini na uba da addini na uwa. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi. Allah ya ce da uwa da uban da dan gaba ɗayan su zuriya ce ta albarka, dukkan suna rige-rige ne, rige-geniya suke akan alkhairi. Sifa ta biyu da zaka duba a wurin mace idan kana so ka samar wa ƴaƴanka uwa ta gari shine ka samo mace ta gari. Mace ta gari ita ce mace da take da al-akhlaqul karima, ɗabi'u masu kyau. Akwai bambanci tsakanin addini da ɗabi'u. Akwai mutumin da yake da addini sosai da tsayawa da qiyamul layli, amma in kai mu'amala da shi ba za ka so zama da shi ba, yana da kaushin hali, sannan baya da kirki, sannan akwai mai addini amma baya kyauta. Akwai mai addini amma mugu ne. Akwai mai addini amma mai saurin fushi ne. Baya da haƙuri. Duk waɗannan siffofin a samu mutum yana da su. Siffar shaja'a, siffar karam, siffar sidik, siffar amana, dukkan waɗannan akhlaq ne su addini yana iya samuwa a ce babu su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka zo aure to ka nemi ku aurar da ƴar ku ga waɗanda yake idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu ku nemi wanda addinin sa inda addini kada ya isa da sai yace man tardawna dinahu to kai ma a wajen mace haka ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace matar da ake so ka samu fasalihat qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiz Allah mace ta gari wanda take da kyakkyawan dabi'u ita ce macen da ta iya mu'amala da kai ta iya kuma mu'amala da wasu akwai macen da ta iya mu'amala da kai kadai amma bata iya da wasu ba ko da tana da addini bata da kyakkyawan zama da makwabta tana daga maka hankali akan makwabta amma kai zata maka biyayya kamar ta maka sujjada sannan ita zata yi kirki wa kowa amma banda iyayenka sannan ita zata tashi ta maka abinci ta maka hidima amma in kai baki ba ruwanta da su ba ta so ta yi wannan a gaban baki zata iya baka kunya wannan mace ta gari ce amma tana da addini akwai sallah akwai qiyamul layli da azumin litinin da alamis wannan karka aure ta macen da take da kirki wa wasu kuma ba ta maka ita ma macen banza ce akwai irinta ran da akwai baki kana mata wani abu sai a ce kai wani wallahi bai da kirki wannan matar ta sa ta yana wara ta ci zaba a gaban iyayenka sallah sallah amma wallahi in ka koma in dare yayi falan ma janna alaikan layl kai kanka wallahi kai ka san me ka gani akwai irin waɗannan matan amma in tsakaninta da wani ne wallahi ba za ta taba yadda a ji ta ba to macen da za ta hada duka biyu dabi'u masu kyau gare ka dabi'u masu kyau ga ƴaƴanka waɗanda ba ita ta haifa ba ballantana nata dabi'u masu kyau ga kishiyarta wanda ita ma matarka ce domin duk yadda aka yi tunda matarka ce duk yanda kake son ta in ta munana wa wancan sai ta rage matsayinta a aurinka kuma za a samu mai addini sosai amma kishinta yayi tsananin da ba ta so ta ga kishiyarta haka ne to mace mai dabi'u ana iya gane haka ta hanyar binciken a lokacin da kake nemanta da kuma wajen bincikenka akan yaya take kana iya gane mace tana da kirki wa wasu ta yadda in kuka in ka je zuwa zance sai kuka je da abokinka ya kaga ta yi sannan kuma daga baya wani dalili yasa abokinka ya kira ta a waya ya ta yi duk irin wannan suna sa abinda zaka iya gane sannan kuna zance in kana da mata ka yi labari akan matarka a gabanta ko matarka ta kira waya ka kira ka gaya mata kalmomi masu tsada na soyayya ka gaya za ta yi da irin haka ne ake gane macen da take da kinki wa waɗansu kuna fahimta sannan kuna tare da ita ka yi hikima haka kawai ka ji kirin sai ka ɗauka ka ce baba na yana kira na sai kai haka kace zaka tafi tace haba ka tsaya mana budan ƙara ya bi to kaga wannan ka gane cewa kai take so bata girmama iyayenka tana so ta raba ka da su sannan kana nan kai dabara kace wata kawai ta kira ka tace yaron ka wane yanzu ya fadi a rami kafarsa tana jini kaga ya zaka damu kuna gane irin wannan to da dabara zaka iya gane yaya mace take da kirki ga waɗansu sannan ya take kirki gare ka sannan kana daga cikin dabarar da zaka iya gane kai yaya take son ka ya ta dauke ka ta yadda kana nan zaka sa wani shi kuma abokinka ne ya shiga babban riga ya karbo aron mota ya zo ya sallama ya same ku kuna tare ya ce aja da Allah ina son dan magana da ke haka ina jira ya sa turare fiye da naka kai kuma ranar ka zo wani iri haka sallah sallah ya zo ya ce da Allah ina da magana da ke yanzu zan tafi ina zan wuce airport ne in kin dan abin nan kura ki dan ban binti biyu sai ga ya zaka iya nutsuwar ta take kace mata kai haka da kafa kace di kuma saura mun awa biyu tace to kai ka san annabi ya ce a gina ruwa ko kage daga nan ka fara gane ka tsayi ka doka as-saliha hadisi ya tabbata cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira riwayar Imam Ahmad kuma Albani ya inganta shi cikin silsila an tambaye aka tambaye shi aka ce ayyun nisa'i khair wata mace ce tafi alkhairi a wajen nagarta yace allati tasubuhu idza nazara ilaiha matar da za ta burge ka idan ka kalle ta, ba ranar da za ka aure ta ko ranar da ake buki ko lokacin da take amarya ko kafin a yi aure ba. Gaba ɗaya rayuwarta kullum tana ƙoƙarin gyara kanta ta yadda in ka ganta za ka ji ta burge ka. Auko nan babban aiki. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ إِذَا يَا أُمِرْتَ ذَاتَ بِيَيَّا وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ sannan ba za ta saba masa ta yi abin da ba daidai ba akan kanta ita, ba za ta yi shigar da bata dace ba, ba za ta je inda bai dace ba, ba za ta yi magana da wanda bai dace ba, ba za ta yi alaka da wanda bai dace ba, kuma akan dukiyarka ba za ta yi abin da bai dace. Dole sai ka yi ƙoƙarin gane duk wannan fa, Allah gafarta. Ana iya gane haka daga gare ta ko daga yayan mahaifiyarta take, li'annal irqa da sas, saboda ana gadon hali. Mace ta hudu ko siffa ta hudu daga cikin siffofin da za ka yi la'akari da shi shi ne ta zama aqilatun zakiyya, ta zama tana da hankali kuma tana da ƙwaƙwalwa. Ban ce sai mai ilimi ba, don in ka ce haka to za ka yi wahalar samu. Kai ma ban ce dole sai ka zama mai ilimi ba, amma ka samu mace da take ƙwaƙwalwarta tana ja. Ana iya gane wannan cikin magana da mace kawai, za ka iya fahimtar cewa wannan tana da hankali, tana da fahimta. Ka binciki yaya kuma performance ɗin take a makaranta, ko makaranta addini ko makaranta ta zamani. Idan kaga tana da basira, tana da baiwa, to wannan abun yana tasiri akan ɗan da za ka haifa. Saboda galibi yaro a wajen ƙwaƙwalwa ya fi gadon mahaifiyarsa sama da yadda zai gaji mahaifinsa. Akwai wani sinadari da ake ce microbiome. Wannan sinadarin ana samunsa ne a cikin nonon uwa, wanda yake yana daga cikin sinadarai da suke gina ƙwaƙwalwa. To kuma ana samun abin da ke haifar da bunƙasa shi daga cikin nonon uwa, shi yasa yaron da take shayarwar nan, da Allah ya ce yurdina auladahunna hawlain kamilain, ana so mace ta dade tana shayar da yaro idan tana da irin wannan basirar. Idan mace doluwa ce, to ana so a samu zakakura sai a bata ta shayar maka da dan, saboda kar yaron ya sha nonon doluwa. Ko da matanka ta zama doluwa yanzu, kar ka sake ta. Amma wannan al'adar da kuka sani ta Larabawa a da, tana da matukar amfani wallahi. Sai ka samu mutum wanda matarsa take da zakakuranci, sai ka neme shi ka ce, dama Allah ya ce wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, a samu wata sai ka biya ta kuɗi sai ta shayar maka da wannan yaron, saboda a cikin nonon uwa akan iya shan basira da take shiga ƙwaƙwalwa. Don haka ka yi ƙoƙari tun a farko ka nemi mace mai ƙwaƙwalwa mai basira. Yana tasiri ƙwarai da gaske akan ɗan da za ka haifa. Kuma wallahi mun ga mata da yawa da za ka ga an haifi yarinya ko yaro, ya zo shi ba extra lesson ake masa ba, ba makaranta mai tsada aka sa shi ba, amma sai ka ga yana ta bala'i a kai shi cikin waɗanda aka kashe musu dubbai ko miliyoyi akan karatu ya je ya buge su. Sai ka duba ka ga uwar yaron kuma ko ABCD bata iya ba, ko alifin ba'un bata sani ba. To basira da zaka'i da hankali ba dole sai a karatu ake gane shi ba. Kuna fahimta da kyau? Mace in tana da basira ana iya gane ta, ana iya gane wannan basirar ta hanyar ka tambaye ta shawari, ko ka bata matsala ka ce me ya shawara, ya za a yi a warware. Ko kuma idan zaka'i ne irin na lissafi, ka ce mata ni ya za a yi ne kam, matata ta cika abin nan, ta ce mun in bata matsalolinta duka ba su wuce maganin yara, ta ce ana bukatar 2,800 maganar za a sai abin nan da za ta je a kai gidan kanwar matata ta haifu, shi kuma ta ce tana bukatar 4,200, wancan kuma za a je za a sayo kayan abinci, ta ce bai wuce naira 4,935 ba, wannan kuma kaza. Sai ka gama hada mata sai ta ce maka oh ai lissafin 17,000 kenan da 230. To irin wannan matar akwai irinsu a ƙauye ko akwai irinsu a birni, akwai irinsu a ko'ina. Yi ƙoƙari ka nemo irinta a gidanka. sai yayi tasiri akan ƴaƴanka. Za ku ga irin yaron nan wallahi da mahaifiyarsa za ta haife shi, iyayensa ba su da komi a kawo maka, musamman mu malaman Islamiya, sai ga an kawo maka yaro, sai ka rasa ya aka yi wannan yaro ya je ya wuce duk ɗan uwansa a haddar Qur'ani, an ba su tare bai sha wahala ba, bai yi niƙa ba, gashi ta zauna tilawa. Kuma uwarsa ba ta haddace ba, ubansa bai haddace ba, za ka samu irin wannan zaka'in ne uwar take da shi, ita ba kai ta Islamiya ba ne, sai Allah ya tara na uwar sai a zo a ba yaro. Ana fahimta ko? Don haka mace da take da basira, ka yi ƙoƙari ka neme ta, zai taimaka a wajen ƴaƴan da za ka haifa. Sannan siffa ta gaba ita ce ka samo mace da za ta zama murabbiya, mace da ta iya tarbiya. Don akwai mace da tana da duk wannan, amma ka ga wannan qualities ne nata ita, amma ya za ta yi ta gina ɗan ya zama wani abu ita ba ta sani ba. To kai ƙoƙari ka samu matar da za ta iya samar da irinta ko wanda ya fita. Ita ce macen da take so, zaka ga daga ta haihu sai ka ga duk hankalinta yana damuwa akan mai ɗanta zai zamo tun yaron yana ƙarami. Sai ka ga ta fi uban ma damuwa akan kariyar yaron. Sannan kuma zaka ga tana damuwa akan yaron ya yi addini sama da yanda ita take yin addinin. In za ta yi tsiya za ta ɓuya, ko in za ku wani sharholiyar ku kai da ita, za ta so kar yaron ta ya gani, saboda tana so ɗan shi ya zama daban da ku, ko da ku lalatattu ne, wannan mata ce. Sannan kuma tana damuwa da abin da ya shafi tarbiyyar yaron ta gangan jiki. Tarbiyya dama guda uku ce: tarbiyatul badaniya, akwai kuma tarbiyatul akhlaqiyya, ko kuma at-tarbiyatu ad-diniyya, ko kuma at-tarbiyatu al-ilmiyya. Ita tarbiya ta gangan jiki ita ce wadda ta zama wajibi akan iyaye tun daga lokacin da aka haifi yaro. Ita uwa wal walidatu yurdina, shayar da yaro yana cikin tarbiyar da zata gina gangan jikinsa. Shi ma a lokacin wa alal mauludi lahu rizquhunna, shi ya kawo ta ci ita kuma ta ba yaro. Kaga kowa yayi kenan. Wannan ita ce tarbiya ta gina gangan jikin. Sai Allah ya ce rizquhunna, abinda yaron zai ci, wa kiswatuhunna, da tufafin da zai sa da shi da uwar, ko a ba uwar by extension ana yi wa yaron ne. To uwar da ta damu da yaron ta, kar ya ji yunwa, kar ya ji kishiruwa, kar ya ji rauni, kuna fahimta? Wannan yana daga cikin abinda yake da muhimmanci akan tarbiyyar yaro. Ba za ta bar yaro ya zauna a bayan gida yana kuka, mama na gama, mama na gama. Ai, akwai irin wannan yaron ko, yana nan a kanko har yaron shi ma ya fara warin kashin, ba ta je ta ɗaga shi ba. Wannan matar ba matar da ta dace da tarbiyyar yaro ba ce. Matar da ba za ta bar ɗanta ya je ya taɓa wuta, ko ya taɓa shokin, ko ya taɓa. Galibin mutane za ka suna faɗa da matansu akan dan Allah, yanzu Allah ya ɗora maka haddar kula da yaro, ina zai taɓa ina, wannan ba haƙƙinka ba ne. Tun da tana gida yaron yana nan, ai wannan haƙƙinta ne. Ba wani complain da mace za ta iya bayarwa akan ta bar yaro ya taɓa shokin, ko yaro ya je ya taɓa wuta, ko yaro ya yi wane ne, ko ta bar abu akan risho, ko tana nuna ba, ko tana barin tana ajiye abu mai zafi a kusa da inda yaro zai taɓa. Ba ta wani complain din da za ta bayar akan wannan. Dole ne uwa ta maida hankali akan maganar kiyaye lafiyar yaro da kuma ƙoƙarin bashi abin da yake bukata. Yanzu kaga yaro ba riga a cikin sanyi har ya iya kamuwa da pneumonia, wannan ba sakaci bane. Kaga yaro bai ci abinci ba saboda bata gama da wuri ba. Ai, yawanci gama abinci a wurin mace in tana da hankali ba don mijin da zai zo ya ci ko don ita bane. Yaro yana bukatar cin abinci akai-akai daga lokaci zuwa lokaci, ba kaman ubansa ba. Sannan ta zauna tana hira tana kallo, kuma ta bar yaran a wurin, yara suna bukatar bacci awoyi sama da na babba. Don haka ta matsa da ƴaƴanta ta kai su su je su kwanta, ta matsa su je su kwanta kafin ta dawo ta yi kallonta, in ita za ta yi hankalinsu da ƙwaƙwalwarsu ba daidai take da ta yara ba. Amma duk wanda za ta zauna tana kallo, ana waƙa, ana waye, kuma tana yi tare da yaran, wannan ai ba ta san tarbiyya. Ana fahimta da kyau? Don haka dole ne ya zama ka yi ƙoƙarin gano matar da take da iya yin tarbiyya, tarbiyyar gangan jiki ta yaro. Sannan sai kuma tarbiyya ta ƙwaƙwalwarsa, shi ne damuwa da maganar iliminsa. ya je makarantar boko ya dawo ta karba ya baka yi nan ba din abin da ta iya ne ta taya shi zauna kai assignment ɗinka sannan kuma makarantar islamiya ya je bai ka koya bai ka iya irin waɗannan abubuwa dukan su suna da matukar muhimmanci kuma a wurin uwa ake samun su uba ba zai iya wannan uba dai nasa ya je ya dauko yaro makaranta sannan ya kai shi makaranta amma a ce zai iya kowane lokaci ya bibiyi yaron saboda ai tafi zama da wato yaron sama da yadda uban yake zama da yaron don haka yana da kyau mutum ya kula da macen da za ta iya taimaka masa wajen tarbiya wa yaro tarbiya ilmiya tarbiya ta ilimin yaro don haɓaka kwakwalwarsa kuma a kowane ɓangare sannan yana daga ciki kuma ta taimaka wajen tarbiya yaro tarbiya akhlaqiyya a wurin uwa ya kamata ka koyi gaisuwa ko a wurin baba a wurin uwa ya kamata ka koyi wannan a wurin uwa ya kamata ka koyi yaya ake zuwa aike ko a wurin baba a wurin uwa ya kamata ka koyi wannan iya magana da iya yare a wurin uwa ya kamata ina wannan duk wannan uwa ya kamata yara da yawa zaka ga sun tashi yanzu Hausan da muke yi sai kaga basu iya ta ba amma uwa ce bata damu ta gyara ma yaro ba kuma yaro din da kaga gani yana da hankalin da in aka gyara masa yau aka gyara masa gobe ya zauna ke sai ka ji ya ce mama ke ni ban ga ya ba gashi yanzu abin da kake fara na kalle shi amma dai yace na gan shi irin wannan ita ya kamata ta gyara masa to haka kuma in ya je makaranta aka masa akan larabci ta yi kokari tunda mun faɗi siffofinta a baya ka gano da ta ɗan iya larabci kaɗan ita ma ta je islamiya to ko ita ba ta je ba za ta damu akan menene ya yi daidai menene ba daidai ba zan ba da misali guda biyu akan abin da ya shafi tarbiya ta ilimi kana ɗaukan misali da yadda uwa take iya tasiri al'imamu shafi'i mahaifinsa ya rasu tun yana ƙarami mahaifiyarsa ita ce ta rike shi ya girma a hannunta kuma wallahi ita ce take biyan kuɗi da kanta kuɗin da za ta sayi abubuwa mai tsada da za ta samu ta sa saboda an bar ta da maraya tana so wannan yaron ya zama wani abu ita ta taya shi tun yana ɗan ƙanƙani makarantar da ake karatu sai an kai kuɗin sadaka na malam kafin ake iya karatu a ƙara maka sai ta yi kokari ta nemo kuɗi ta hana kanta abin da za ta ci sai ta ba yaron ta ce ka je ka biya kai karatu ya ce jama'atul qur'ana wa ana ibn 6 sinin na gama hadda qur'ani ina dan shekara 6 ta zo ta taimaka masa ce ka fara haddan hadisai ya fara haddan lokacin muwatta in an rubuta ta kun san da hannu ake kwafa kamar yadda ake rubuta qur'ani to an kawo kofi ta tara kuɗi da ƙyar ta saya lokacin ya iya hada baki tun da ya yi ƙur'ani ta ce zauna ka haddace ya ce wa jama'atu al-muwatta wa ana ibn 10 sinin yana ɗan shekara 10 ya haddace muwatta daga baya ta nema masa alfarma ta ce a kai shi madina wurin imamu malik an kai shi wurin imamu malik yana ɗan shekara 15 da aka kai wajen haruna rashid sai ganshi sai aka ce ai jikan manzon Allah ne sassan don dan ahlul bait ne hashimi ne sai karbe shi da karfe ce wannan dan gidanmu ne da ya karbe shi sai ya je gidan imamu malik ya je kwankwasa imamu malik shi kuma dama yana da lokacin fita in ba wannan lokacin ka zo ba zai fito ba aka ce khalifa yana sallama ya ce to ai in karatu yake so ya san majalisi in kuma ni yake son gani bai sanar da ni zai zo ba shi ya kamata ya neme ni in je in official ne tunda shi shugaba ne tunda kaga ya zo karatu yake nema kuma ya san majalisi inda ake karatu sai aka ce kai hakuri ka zo ba karatu bane kuma ba umarni bane sai imam malik ya fito ba lokacin da ya fara fitowa ba yana zuwa sai ganshi yana zaune akan doki da kuma imam shafi'i a gabansa akan doki imam malik kuma yana da firasa ilimi irin na tsinkayar abu ka gane tun ba a maka bayani ba yana fitowa kawai ya hango yaro sai ce inna fika la sha'nan yace ja za a yi wani abu da kai sai ya cafko shi ya sauko da shi sai ya ce sai an jima kawai sai ya shiga da shi gida sai ce ashe ma ka gane labarin ya bashi daki ya bashi gurin zama sai ya bashi lokaci yace to da ranar duk an cike duka zan baka lokacin dare suka zauna daga kan bayan bayan sallar isha'i yace me ka haddace yace me ka iya yace qur'ani kan akwai gaba da ci to bashi zamu yi ba anan hadisi fa yace duk wannan kana haddace sai yace to fara ya fara daya daya yana ce masa zidi ya fata karamun dan saura yana jin gengedi amma yana daurewa kafin asuba ya sauke mu wadda gaba da don Allah waye gina shi zama haka mahaifes to wannan tasirin na abinda Imam Shafi'i ya samu shine irin abinda shi kansa Imam Malik ya samu saboda mahaifiyarsa sunanta Aliya tun lokacin yana dan karami lokacin Rabi'a ibnu Abi Abdurrahman Farruh babban malami na hadisi da fiqhu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban malami da ake ji da shi sai ta masa rawani sai ta ce je ka zauna a makarantar Rabi'a ta ce khudh min adabihi wa samtihi ka je ka koyo ladabi yana dan shekara 7 sai a bashi littafi a bashi sanda ya rike a masa rawani kaga ai yaro yana so ya ga irin annuna shi malami tun yana karamin nan sai je sai zauna a samuri a gefe dan karamin yaro ne ba wanda ya damu da shi in ya dawo sai ta masa inda me ka koyo ce ka na koyo yanda malam yake nutsuwa an yi tambaya na koyo yanda malam baya yarda da indiscipline in kai magana banza zai ce a kore ka na gano yanda dalibai suke ladabi in za su yi magana gaban malam na gano yanda malam yake mu'amala in manya sun zo da kuma kananan almajirai ina suke na gano irin abin da take ce koya ki har ya kai lokacin da ta ga yanzu yayi wayo sai ta ce mishi yanzu ka kai iya abin da nake so na ladabi wa hal akhadta min ilmihi shay'an a ilmi fa akwai abin da ka samu da duk ba ta tambayen shi hadisin me haddace ita ladabin take so ya koya sai zama Imam Malik yana daga cikin waɗanda ake buga misali akan su wajin discipline a cikin malamai cikin magabata duk tarbiyar waye to kaga dabi'u daga wurin uwa ilmi ma daga wurin uwa sai gaban zance ta karshe ita ce in zaka samar wa yaron ka uwa ka samu matar da take son ka kake son ta ka samu matar da ta iya soyayya koda tana son ka ta iya soyayya to akwai wanda tana son ka amma bata iya soyayya ba sannan ta zama alwalud za ta iya samar da yaron wannan shawara ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas tazawwajul walud alwalud in za ku yi aure ku rinka auren matan da suka iya soyayya kuma suke son karka auri mace ta dole duk matan da ba ta son ka ka hakura wallahi ina yawan bayar da wannan shawara mutane da yawa suna bin abin da ransu yake so sai ya ce shi sai ya auri wance kana ce ya hakura sai ya ce zai hakura sai ya tuna ka yanzu zai bar wannan karan hanci yanzu zai bar wannan shine abin da yake duba kuma wallahi wannan shi ne ai wallahi duk matar da tace ba ta son ka wallahi tallahi ka daure ka ji ba ka son ta duk matar da tace baka yi ba to ka ji ita ma bata yi ba saboda illa zaka zo ka samu a gidanka wallahi kuma sai ya shafi ƴaƴanka wata mace ta bi ƴaƴa sama da 10 nake ce mata yanzu don Allah baiwar Allah yanzu ƴaƴanki nan kin matsa akan sai kin bar gidan yanzu bakiya jin tausayin ƴaƴanki in kika tafi duk abin da kike yi nan kishiyoyin da kike gani wa su zo su rike kuma ya tace wallahi ni mata sun ni wallahi ban damu da su ba nace la ke kina uwa din tace wallahi tallahi bana son su kamar yadda bana son baban su tace ni dai kawai Allah ya ce ni dole nake musu tace ina irin dadin da ake ji na uwa tace wallahi bana ci saboda in na gan su na tuna dole aka sa ni nazo baban su ya ban su sai in ji bana son su uwa ba wannan magana ta ban mamaki kuma wallahi tana nan da ranta har yanzu da yawa daga cikin mata waɗanda aka musu auren dole ba sa iya faɗa ne don ba su samu damar inda za su faɗa ba saboda suna gani tabu ne su faɗa amma wallahi in ta samu dama za ta gaya maka cewa wannan rashin son uban yana tasiri akan ɗan to don Allah wanda ba ta son ɗan da ta haifa wani alheri za a samu a cikin ɗan shi yasa manzon Allah in ya faɗa wallahi tallahi ka ɗauki manzon Allah da girma yace tazawwajul wadud da ita fara al wadud hiya allati ta'rifu al wudda wa tawaddu zawjaha ita ce wadda ta san soyayya kuma take son mijinta hiyal habibatul mahbubatu lada zawjiha ita ce wadda take so kuma mijinta yake son ta ita ce alwadud sannan alwalud wanda take iya haihuwa ya ake ganin mace take haihuwa idan ta taba aure dama kaga ta zuba in ba taba aure ba iyayenta suna da shi kallenta suna da shi Allah shiga ta mala da kace jarrabawa ake inda ka tuna mun da wani wannan ba cikin lokaci da tun da kai ka tsokano ni wani bawon Allah dan wata kabila a nan Najeriya suwa kabilar su sai ka jarraba saboda maganan alwalud din nan su aurun su yana da muhimmanci da sai an tabbatar za ta iya kafin a yi wallahi muna jami'a a ɗakin mu ɗaya da shi sai ya ce mun ka taya ni da addu'a na ce me ya faru ya ce ina neman yarinya amma wallahi tallahi an matsa mun an ce sai na gwada na ce qalu inna lillahi ka gwada ya ce eh wallahi yace kuma wallahi an matsa ba za su yadda su yi auren ba sai an ga ta dauki ciki saboda a yarda ni mai lafiya ne ita ma lafiyayya ce tested and trusted to Allah ya sa shi ustazuna ita ma ustaziya ta ita irin islamiya ce shi ma haka daga kauye suka fito a kabilar su haka su suna cikin jahilci duk musulmai ne iyayensu amma wannan al'adar haka aka saba in dai dan fari ne to sai an gwada yace in ban mata ciki ba to za su ce ban da lafiya da haka ba za ba wanda zai ban yarsa su haifuwa suke so in ita bata dauki ciki ba za a ce to in canza wata wani ya haka yace kai wannan gwaji ya gasa to ita wannan da yazo sai ya ce mata to kinga wannan al'ada kinga mu dai ba za mu yi ba tace wallahi ita ma ba ta so uwar yarinyar ce ba ta riko ta da kanta ta kawo ta ta damka ta a hannun uwar yaron uwar yaron tace mata to wallahi wane yana da taurin kai ne na yi magana nan da shi ya ce wai haram wani haram kuma shi da haka aka kawo shi shi da kansa yake ga mu yace ashe duwaka aka mana shikenan sai ya hada baki da yarinyar aka zo aka kawo ta uwar da uwar yarinyar suka zauna suka kasa suka tsare suka ci kurbe kofa shi kuma sai ya ga mace ce to ki alamar cewa ana shikenan suka yi sai daga baya sai ya ce mata to kuma wallahi ba abinda suka yi yace da muka tashi da safe na ce mata bayan wata ɗaya in na koma zai koma makaranta saboda akan za a daura aure in ya koma amma a ga ta dauki ciki sai ya ce mata to ki dabarar da zaki nuna kamar kin dauki ciki shikenan kawai ta fara abin ta fara waye tana kwakwalo abu shikenan uwar ta zo ana ta murna zaka ce ko an daura aure kafin ya dawo kare zai mana taurin kai zaka daura aure ya koma ango kaga irin wannan gwaji ko da yake dai mallam ya kawo shi amma gaskiya babu shi a cikin addinin musulunci Allah kuma ya tsare mu da irin wannan don haka da wannan bayani ne nawa na zo ƙarshen magana da zan cika da cewa waɗannan abubuwa guda biyar da addini da ɗabi'u da kuma zaka'i na ƙwaƙwalwa da kuma iya tarbiya da kuma iya soyayya dukkansu in ka tara su za ka samar wa 'ya'yanka uwa ta gari kuma za ka yi ƙoƙarin tanadi wa al'umma ba gidanka kaɗai ba ta hanyar samar da 'ya'ya waɗanda ba a iya san'anta su sai ta hanyar uwaye al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyiban a'raki subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh